Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma arziki.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban nake gabatarwa. Wasu manoma maza da mata har da matasa a Najeriya sun koka cewa a gwamnatin da ta shuɗe ta tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta ba da umarnin a ba manoma tallafi domin su noma har su ciyar da ƙasa sannan a sayar wa wasu ƙasashen duniya. A wannan shirin na noma tushen arziki, wakilin Madina Dauda ta tattauna mana da manoma inda suka bayyana matsalolin da ke ci musu tuwo a ƙwarya tare da neman mafita domin ciyar da harkar noma gaba. Musamman a wannan sabuwar gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu wanda yake zai ci gaba da samar wa manoma tallafi da dabarun inganta noma domin ƙasar ta yi dogaro da kanta. Ga dai ci gaban tattaunawar.
Yanzu kin ga bai jima ba wani yaro a Sokoto ya yi injin na ban ruwa mai amfani da wutar rana. So me yake nuna wannan shine na mace akwai matasa da suke da wannan ilimi, shi ba manomi bane amma ya ga menene matsalan manoma a yankin sa, shine wahalan fetur bakin mai da kuma generator, sai ya amfani da wasu dan pipe da kwankwalaci da 4 minute gam da komai yakan sai da musu shi akan naira 20,000 da wani abu,
kuma suna aiki da shi
har shekara uku. Zaka amfani da battery, bayan battery kuma ka zo ka amfani da wutar rana ka amfani da shi. Yanzu gaba ɗaya nahiyar Sokoto ta wajajen Sokoto na abin da suke da shi gaba ɗaya kenan. Haka salika muna da wani matashi da ya tashi shi kuma ya ga yankin su abin da suke fama suna noman tumatir da komai, sai tumatir din ya zama kana ta wallahi tallahi ka rasa yanda zaka yi da shi ya lalace. Shi ya kokari ya kawo hanya da zai iya samun wani yanayi da zai rike tumatir din har zuwa wani dan zango bai lalacewa. Kin ga me ke kawo haka? Wannan yana cewa matasa suna neman su kawo matsaloli, su kawo hanyoyi da za a kare wannan matsaloli. Abu na gaba shine wasu matasa kuma su abin da suke kokarin yi shine yanzu duniya hankalinsa ta tashi akan abin da ya shafi harkar global warming. Gaba ɗaya shine mutane ana sare bishiyoyi, ana kaza kuma ana samun matsaloli ne sosai wajen afforestation da sauransu. Su kuma sai suka zato ya za su iya su kawo a zamanance kimiyya da fasaha wajen sauya wannan yanayin ba tare da yana taɓa harkar gonakin gaba ɗaya da kuma kiwo gaba ɗaya. Wa zai maka wannan ba matashi ba, to din matashi ya kamata ka jimu ka bashi nuna mashi ya kawo ya baje gurin da yake komai. Abu na gaba wasu matasan kuma hakan kimiyya da fasaha suka yi, su kokarin su ya za su zama manomi idan ya noma ba sai ya sha wahalar mota da komai ba, ya tallata hajarsa a inda yake injini, kuma kai ma da kake siye wani gari ka siye hajar nasa inda kake a samu a kai maka ba tare da wata wahala ba. Me ka wata su matasa suke da wannan irin ilimi da za su kawo jama'a kuma jama'a da amfani da harkar noma, haka wajen sarrafa wajen fitarwa, haka kuma yin ma irin su taki da wasu ababai gaba daya. Kin ga dole ne gaba daya complete solution na kowane kungiya dole sai da matashi.
To me yake hankalin ku matasan Najeriya, kana da matasa nawa ne a kungiyar taka?
Idan muka duba lura da universities da muke da club a jami'o'i da kuma yaran secondary school da muke da shi, muna da kusan mai kulatun kusan miliyan 2 yanzu haka a kasar baki.
Dukkansu manoma,
wasu manoma, wasu sun kware harkar kimiyya da fasahar harkar noma, wasu sarrafawa, wasu kuma har ma fitar da ita waje. Duka abin da complete value din gaba ɗaya kenan.
To ya ka ja hankalinsu suka amince da noma?
Ajiya idan kika duba kika ga noma, kullum ina faɗi wa mutane, ko mun ki ko mun so, duniya hankalin ta hatta su karfata harkan abinci. Sai sa ko asibiti ka ji a ce ka ci abinci kafin ka sha magani. Ashe,
kuma ka ci mai kyau
abinci. To me ke nunawa a nan shine noma ana yana buƙatar shi ne kadai abin da zaka iya controlling duniya da shi. Yau idan kika duba Russia da Ukraine suna fada, mutumin da ke kauye na bin isyan burodi saboda alkama ta yi tsada. Me ke nuna maka ce kenan kai da baka taba zuwa Ukraine ba, gashi Ukraine suke can, ashe kai ma ya taba ka a nan Najeriya. Karfin kenan. Abu na biyu da nake so mu gane, duniya yanzu gaba ɗaya kace kasashen duniya baki ɗaya zaka ga suna fama da yanayin fari, ga gonar, ga abubuwan aikata gonar, amma ba a iya ai noma saboda canjin yanayi. An ba haka ba Bature da ke wani kasan duniya ya tara maka kusan trillion 28 na dalar Amerika a harkar yanayi, ka san ya taba shi ne sosai. So ko mun ki ko mun so, Najeriya da muke da noma, kawai in noma zaka dauka, muna da ƙasa da har yanzu ba a noma ta ba sama da hectare miliyan 80 da ba a noma ta ba, tana nan har yanzu a ciki. Me ke nuna maka cewa kuma muna da matasa sama da kimanin sama da miliyan 70 da suke kan hanya, wannan duka matasa ne. kuma galibin matasan idan ka duba statistic ba su da ababen yi suna zaune a gida sai san an ce rashin zaman lafiya wa matasa ke ciki rashin kaza matasa ke ciki to shin kokarin shine wannan matasan zamanin mu muke faɗa yau idan yau ka zama wani abu a cikin yau kasar ta ba zaman lafiya ina zaka kai saboda gaba ɗaya al'umman ya zama barazana ne gare mu dole ne sai mun koma mu wayar musu fahimtar da su cewa a garin ka kana iya samun ka samu abin da ya dace da wannan muke muka yi ganin gwamnatin da ta shuɗe ta yi kokari sai sa wannan kirkiran wannan harkoki na sa kuɗi da suke wa mutane na Anko Borwa ba wai sun yi amai da bashin ba a'a su kalkatar da harkalin mutane ma ya koma noma ne kuma sun yi a cikin wannan yanzu da mutanen mu ke koma shekaru 7 8 a baya ba sama me noman ba kowa na nan
to bari zan dagare ka bari in samu shugaban wannan kungiya ta kungiyar masu fataucci sarrafawa da dillancin dabbobi a wani yanayi kuke a yanzu tunda ka koka cewa gwamnatin da ta shuɗe ba ta ba ku tallafi ba gashi kuma kuna son kafa ta ci gaba a wani yanayi kuke yanzu
to idan kika ga saniya a kasuwa babu jarin gwamnati babu bashin banki manomi ne ya noma ya hada kudinsa ya iya sayan shanu yake kai kawo akan hanya bugu da tsari yana biyan gwamnati haraji a inda ya dauka da inda ya sauke bayan haka akan hanya ma akwai masu tarihi suka tafi kudade
masu sauraro a nan za mu dace a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban shirin zuwa madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilin mu Abuja Madina Dauda sai kuma Julie Zedes Rasham da ta taimaka ta hada mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
Come on, 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 come on